Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 14 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Yau Litinin, tawagar Russia da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine. Russia ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Russia ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar kasar Poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da mai da martani dangane da tsawatawar da shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa ƴaƴan jam'iyyarsa ta APC kan takaddamar shugabanci da ta mamaye jam'iyyar.
To amma abin da suka manta, maimakon su haɗa kansu a samu ci gaba da za a yi har akai ga wannan convention din, sai suka nemi su kawo rigingimu tsakaninsu. Kuma da yawa daga cikin al'ummar Najeriya su da suke rigingimun sun suka fi mu jin daɗin mulkin, sun suka fi mu jin daɗin gwamnati, mu da muke talakawa mu mabiyansu ne.
Kazalika a Najeriya batun mulkin karɓa-karɓa shi ma yana ci gaba da haifar da kace na ce yayin da zaben 2023 ke ƙara karatowa.
Kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda, sai daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi damar shi ma saurare shi. Kada a yi amfani da kalmar nan ta Bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. In ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji inda aka kwana kan takaddamar girke dakarun Faransa a ƙasar. Sannan kamar kowace ranar Litinin muna tafi da shirin ilimi ga ɗan adam da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Litinin, tawagar Russia da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan sansanin soji a yammacin Ukraine, kilomita 25 daga kasar Poland, mambar NATO. Aƙalla mutane 35 suka rasa rayukansu, inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabin da ya kan yi a kowane dare ya ce ranar Lahadi ta kasance bakar rana ga ƙasar saboda harin. Shugaban ya ce ya yi abin da ya kira faɗakarwa sosai ga shugabannin ƙasashen yamma kan yiwuwar kai hari a sansanin inda NATO take horas da dakarun Ukraine. Wannan bai zo a matsayin bazata ga jami'an leƙen asirin Amurka da ilahirin ɓangare na tsaron ƙasa ba, abinda mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa kenan a wata fitowa da ya yi a kafar CNN a jiya Lahadi. Ya ce abinda yake nuna Vladimir yana cikin baƙin ciki kan cewa sojojinsa ba sa samun ci gaban da yake tunanin za su samu. Russia ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine, a cewar kafofin yaɗa labarai na Amurka jiya Lahadi. Sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Russia wajen karya takunkuman da aka ƙaƙaba wa Russiar. Jami'an Amurka sun shaidawa kafofin yaɗa labarai cewa Russia ta buƙaci kayayyakin soji da kuma tallafi daga ƙawayenta. Moscow ta kuma buƙaci taimakon kuɗaɗe saboda takunkuma masu tsauri da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata, a cewar jaridar New York Times, amma bata ambaci sunan jami'an ba. Jami'an sun ƙi yin bayani takamaimai game da abin da Russia ta buƙata ko kuma China ta amsa mata bisa ga rahoton. Mai magana da yawun ofishin jakadancin China Amurka ya faɗa wa kafofin dillancin labarai da yawa cewa ban taɓa jin haka ba da aka tambaye shi game da buƙatar. Rahoton ya fito ne sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta sanar da babban tawagar Amurka za su gana da manyan jami'an China a Rome yau Litinin. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Russia ta kai a yammacin Ukraine ranar Lahadi kusa da iyakar Poland wani abu ne da suka yi zaton zai faru. Aƙalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar kiyaye zaman lafiya da tsaro wadda ke sansanin soji da ke yammacin Ukraine. Wurin wanda ba shi da nisa daga Lviv nan ne NATO take horas da dakarun Ukraine. Dakarun na NATO suna da nisan kilomita 25 ne da kasar Poland, wanda zai haifar da damuwa cewa idan sojojin Russia suka yi kuskure zai iya sanya yakin ya fadada. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leka ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugaban Muhammadu Buhari da yanzu haka yake kasar Ingila ya yi Allah wadai da rigingimu da ke faruwa a jam'iyyarsa ta APC mai mulki, musamman ma batun shugabancin jam'iyyar. Kalaman na Buhari na kunshe ne a wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata. To sai dai jigajigan jam'iyyar na zargin wasu da suka wa lakabi da yan bani na iya da masu son kawo wa jam'iyyar bakin jini a matsayin waɗanda suka dagula al'amuran jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani daga Abuja.
Wannan takarda da mai magana da yawunsa ya aike wa manema labarai a kasar na cewa shugaba Buhari ya ce ana ta kokarin tada hankali a cikin jam'iyyar ne a gabanin babban taron ta na kasa a ranar 26 ga wannan wata na Maris. Buhari ya yi amfani da wannan damar wajen yi wa shugabanni da 'ya'yan jam'iyyar gargadi da su guji tada zaune tsaye da yin kaurin suna, yayin da ya kamata a mayar da hankali kan wanda zai fito a matsayin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar, domin shine muhimmin abu a kasar a yanzu, ba batun shugabancin jam'iyya ba. Tsohon sanata daga jihar Yobe kuma jigo a jam'iyyar APC Alkali Abdulkadir Jajere ya ce lallai wannan jan kunne da Buhari ya yi shine daidai.
Dan cece kuce ne suka ce ya ce, dan haka mun bar su da kazafin da suka yi shugaban kasa, wannan kuma babban laifi ne a tsarin mulki. Mu karfinmu shine kamar da nace miki doka ta jam'iyya wacce ta ba shi izini ita ta nada shi.
Wato sun zauna kenan?
Dole sai an zauna, ba wanda sai kau da mai malabo ne in ba kwamitin kololi na jam'iyya ta zauna ba.
Har ila yau wannan takarda da Buhari ya bada umarnin a aikawa manema labaran na cewa jigajigan jam'iyyar APC su sa hankalinsu akan abubuwan da za su amfani talakawa, ba cece kuce akan mukamai ba. Akan haka tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Shu'aibu Abubakar Ismail ya tsokaci akan wannan batun yana cewa
mu ma muna karfafa wannan magana domin duk wani wanda yake bukatun jam'iyyar nan ta lalace, to wannan yana nuna cewa shi ya riga ya ji dadin sa ne, baya son kuma a sake samun nasara ta ci gaba. To amma abin da suka manta, maimakon su hada kansu a samu ci gaba da za a yi har akai ga wannan convention din, sai suka nemi su kawo rigingimu tsakanin su. Kuma da yawa daga cikin al'ummar Najeriya su da suke rigingimin su suka fi mu jin dadin mulkin, su suka fi mu jin dadin gwamnatin. Mu da muke talakawa mu mabiyan su ne, amma ina tabbatar miki in sun tabarbara al'amura har aka kai matsayar da za a waye gari jami'a ta fadi, sai mu ce sun tuci al'umma, Allah ya sauka.
A nashi nazarin kwararre a harkokin siyasar kasa da kasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin irin wannan mataki na tsawatarwa ne ya kamata shugaba Buhari ya rika yi saboda kwato jam'iyyar daga rugujewa.
Hakika maganar da shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya yi daga Ingila akan maganar rigingimin da suke tasowa a APC, akan cewa ma da yake cewa rigingimin za su iya wato wargaza jam'iyyar, kuma yana ce musu dau izina daga yanda matsaloli suka samu PDP hatta shigar ta samu raunin da ta fadi zabe, abu ne mai ban mamaki. Saboda shi dai asali ba a san shugaba Buhari da damuwa da sa baki a abubuwan da suke faruwa ba, ko da a gabansa suke faruwa, bari har yin magana da ake dauka a duniya har ma kuma ya rinka gargadi yana jan kunne. To ina ganin General Buhari baya so ya fada a cikin rigima, sannan kuma ya ga cewa wannan rigima mai hatsari ce, kuma dole manya ba su yi taka tsantsan ba, za ta iya jawowa jam'iyyar ta shiga mawuyacin hali.
Sakon Buhari ya zo ne daidai lokacin da ake yada jita-jita cewa mataimakin shugaban kwamitin rikon kwariya kuma gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya karbi kujerar shugaban kwamitin kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A san aka sayi jiragen yaki samfurin F-35 daga kamfanin Lockheed Martin LMT na Amurka domin sauya tsohon jirgin sama wato Tornado a cewar majiyoyin gwamnatin biyu daya daga cikin majiyoyin ya ce Jamus na da niyyar sayan jirgin samfurin jet masu badda kama Majiyar ma'aikatar tsaron Jamus ta shaida wa kamfanin dillancin labarai ta Reuters cewa Jamus tana karkata wajen sayan F-35 amma bata gama yanke shawarar yin hakan ba. Tornado shine kadai jirgin saman Jamus dake iya daukar makaman nukiliyar Amurka da aka adana a Jamus ko da an samu wani rikici amma sojojin saman sun dade suna tuka jirgin tun a shekara 1980. Balin tana kokarin daina aiki da shi tsakanin shekarar 2025 zuwa 2030. Sayan F-35 zai zama wani cikas ga kamfanin BAN na kamfanin Boeing, wanda tsohon ministan tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer ya fi san F-18 da kamfanin ke kerawa ya maye gurbin Tornado. ‘Yan kasar Colombia sun zaɓi sabbin ‘yan majalisa a jiya Lahadi. Sannan kuma sun kada kuri'a a zaben fidda gwani na shugaban kasa domin zabar ƴan takarar jam'iyyar da za su fafata a zaben shugaban kasa a watan Mayu, yayin da kasar ta gudanar da zaben ta na farko tun bayan barkewar cutar coronavirus shekaru 2 da suka gabata. Kamar yadda kuri'an jin ra'ayin jama'a ta nuna tun da farko, mai ra'ayin sassauci Senator Gustav Petro shi yayi nasarar zama shugaba na yanzu a zaben fidda gwani. Bayan kida kusan duka kuri'ar da aka kirga, ya lashe zaben fidda gwanin na Historical Pact, wadda hadaka ce ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci da kashi 80 cikin 100 na kuri'a miliyan 5,400 a zaben fidda gwani. Tawagar Colombia, wadda wata gamayyar kungiyoyi ce ta masu ra'ayin rikau, ta samu kuri'u miliyan 9,900 a zaben na fidda gwani, wanda Federico Gutierrez ya yi nasara, tsohon magajin garin Medellin, wanda ya yi suka ga wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya ta 2016 da dakarun sojin juyin juya hali na Colombia. Wata kungiyar jam'iyyu masu tsakatsakin ra'ayi mai suna Hope Coalition ta samu kuri'u miliyan 2 a zaben fidda gwani, wanda masanin lissafi Sergio Fajardo ya yi nasara, wanda ya taba takarar shugaban kasa a shekarar 2018.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ake ci gaba da muhawara kan mulkin karba-karba tsakanin arewaci da kudancin kasar, musamman tsakanin ƴaƴan manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu, wato APC da PDP. Ko da yake wasu alamu sun nuna wato alƙiblar jam'iyyar APC mai mulki, bayan da ta ayyana cewa wanda zai zama shugaban jam'iyyar zai fito ne daga arewa ta tsakiya. Daga Abuja ga rahoton da Sale Shehu Ashaka ya komana.
Duk da ita ma PDP dan arewa ta zaba a matsayin shugaba, wato Ayuchia Ayu daga jihar Benue, amma ta yi wata dabarar cewa za ta bar kofar takararta a bude ga duk wanda ƴan jam'iyya za su zaba daga kowane yanki zai fito. Yayin da ƴan siyasar kudu ke da matsayin rallai shugabanci a 2023 ya koma yankinsu bayan shekara 8 a arewa, muhawara ta fi tsanani a tsakanin ƴan arewa, inda wasu ke ganin daidai ne, wasu ko na cewa a'a. Ga tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau, tura takarar kudu ita ce mafi ala, don haka ne zai taimaka wa zaman taron Najeriya.
Mu jingine zancan yayi daidai ko bai daidai ba, ya iya ko bai iya ba, wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilin sa, amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci, domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowan kwa bane kenan. Kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda, sai daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi. Kaga ai amfani kalmar nan ta Bahaushe, sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. In ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci.
A nasa ra'ayin tsohon ɗan siyasar Nehu Alhaji Beni Gariko na cewa kuskure ne ɗan arewa su bar mulkin ya kubuce musu koda kuwa basu ji dadin mulkin Buhari ba
yaran mu ina mota ina ga an sauke yaran mu an daga idan su a rana suna kallon rana sama saboda za su tafi kasar Ibo ake gane musu azaba haka can za a je a ran musu annu tofa musu ya wace ina boko haram so amma yanzu ba a yi mun yadda muna shan wuya wannan ba ni da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da zamu yi tsalle na biyu bani yanzu zamu yi tsalle na uku shine a dauki mulki a baiwa ni banna suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo ai zabe wanda Allah ya bashi yace da kuriya an mutane an suka zaba kuma ko me shame su suka jiwo amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma kasar su ce suna da yanci wace akan me
duk wannan ba shine abin da mai sharhi kan lamuran siyasa Bashir Baba ke hangowa ba
duk al'ummomin Najeriya arewa ce kadai ba ta da alƙibla alƙibla dan arewa kadai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takeici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummomin su bukatun shiyoyin su amma dan arewa haka yake zauna karajibi ba ko alƙibla sai dai kamar yadda nace neman mulkin in aka samu mulkin ko ba san me za a yi da shi ba ga kungiyoyi nan masu tutiya da rajin kulawa da umaran arewacin Najeriya irin su ACF da iri-irin su taron tsuntsiya ba shara
da alamu samun matsaya ta uku daga wata tafiyar siyasa da ke shirin zuwa ta waɗanda ke ganin APC da PDP ba su yi musu adalci ba Salisu Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
to a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da hukumomin kasar suka ayyana shirin gabatarwa majalisar dokoki buƙatar samun haɗin kanta wajen girki dakarun rundunar Bahrain a kasar bayan ficewar su daga Mali Komandan rundunar dakarun Faransa ya ce za su koma gida a maimakon zuwa wata kasar waje lamarin da ya janyo martani daga 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Mumuni Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
A yayin wani taron manema labarai da ya kira a ƙarshen makon jiya a birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, komandan rundunar sojan Barkan Janar Laurent Michon ya tabbatar da cewa babu zancen girke dakarun tsaron rundunar ta Faransa a Nijar bayan ficewarta daga Mali. Amma kuma sojan saman Faransa da ke da sansani a Nijar za su ci gaba da zama a kasar ba tare da aiwatar da wasu sauye-sauye ba. Tsohon ministan tsaron Nijar bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa Kallamu Tari na mamakin jin wannan magana daga bakin wani Hausa.
Shi sojan wanda ya yi wannan magana in har ya yi ta, ni ban azaba shi na da hurumin shi ta. In kuma yana da hurumin abin da zai haɗe shi ne yalla abba a gane ba. In turawa za su zo kasashenmu ba shi shugaban rundunar soji ba zai faɗi makaron da kanshi zai faɗi ko kuma wani minista na kasashen waje ko kuma wani minista na tsaron kasashe shi ke yi wannan magana ba soji ba wanda an ka aiko shi bakin iyaka shi shi faɗi irin yawan mutanen da ke so da kayan aiki wanda ya kamata a ba shi kenan wannan zance ina ganin ba mu mahimmance shi daidai ba abinda na tabbata muna buƙatar taimako ban hannu ga duk amanan arziki na su kama mana maganin mai wannan kokowar
shugaban kungiyar farar hula ta La Voix de Saint Voix Nasir Seydou na mai danganta wannan mataki na Faransa da yakin da Rasha ke gwabzawa da Ukraine a wani lokacin da gwamnatin Mali ta kafe akan bukatar ganin Faransa ta fice daga kasar
su kasar Mali da sun ka hau dokin zuciya sun ka ce za su rabuwa da kasar Faransa abu ne wanda an kai da yanayi na zuciya abu ne wanda an kai ba cikin an tsaya an fahimci umarancin nan tana da amfani koda tana da wasu abubuwa waɗanda ta kai na biyu wannan yaki na Rasha ya kawo canjin yanayi da yawa na tahiyar duniya na hulɗar duniya wanda Rasha ta kai a Ukraine
mu'amalar aiki da rundunar haɗin gwiwar kasashen turai wato ta Cuba shine abin da ke gaban hukumomin Niger a yau a maimakon cece kuce akan makomar Barkan
babu sauran zancen Barkan yanzu zancen ta Cuba ake kuma zancen ta Cuba yanzu ba mu tsaye da ruwan miya ba za a zauna a yi shawara me muke bukata wace kasa ke bukata shi ina za a aje mutanen ina ne za su aiki wani irin aiki ne za su yi wannan abubuwa duk nan gaba za a wannan zancen kuna ganin mu nan Nijar ma ban hawara wanda za a yi assembly kuna ba a mai ta ba kenan sai an yi ta an samu wannan izinin sa'an a wallafa abinda mun ka tsaida namu da mutanen Faransa da mutanen Turai.
A nan gaba kadan cikin watannin na Maris ne majalisar rokokin Niger za ta yi zaman ta na shekara-shekara domin nazari akan kudurorin dokar da bangaren sassarwa zai gabatar wato session de loi. Kuma akwai yiwuwar batun baiwa rundunar Takuba izinin girke da karunta a wannan kasa ya shiga sahun batutuwan da ƴan majalisar za su tantauna akan su. Kamar yadda shugaba Muhammad Bazoum ya ayyana a ganawarsa da shugabannin al'umma karshen watan jiya. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kangi marar ilimi abun rainawa himma da kwado
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar ta yau litinin ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon zai duba irin muhimmanci da tasiri dake tattare da ɗabi'un koyon karatu ga kananan yara da irin alfanu da hakan zai haifar da ci gaban su a rayuwa ta gaba wani taron masana da aka gabatar a jihar Kano wanda ya nazarin hanyoyi da kalubale da ake fuskanta a bangaren ya kuma fito da wasu tsare-tsare abokin aikin mu Muhammad Ibrahim Kori ya zanta da farfesa Talatu Musa Garba inda take bayani akan mahimmancin koyar da karatu ga yara
na community saboda masana sun zo an yi muhawara an gabatar da makaloli kuma an zauna an fitar da abubuwan da ya kamata a ce duk wani wanda yake da ruwa an sanar da shi yanda za a bunta sa al'amarin karatun
kin ce an gabatar da makaloli ko zaki ya fada mana adadin makalolin ko kuma kiyasin su
to an gabatar da makaloli kamar guda 75
suna magana ne al-qibla daya ko kuma a misali al'amura daban-daban suka tawo
eto an raba shi jigon conference din kamar gida biyar an kalle shi da ga alƙiblar littattafan yara da yanda ake koyar da wasu al'amura na karantarwa wanda su ne kamar jigon shi wannan taron akwai wanda aka gabatar kamar keynote sannan akwai kuma takaddu kamar lead paper wanda su ne takaddun da suke jagorancin wa'ancan masana ne dai a bangaren koyar da karatun yara din suka zo suka gabatar da takaddun so saboda haka in aka hada hadda nasun nan an gabatar da takaddu kamar guda 75
to naga ajigo ko kuma take ko alƙibla taron an yi magana kamar akan wato littattafai a matsayin wani tushe na koyar da yara suna ƙarana din nan ban sani ba ko akwai a makalolin da aka gabatar akwai daga ciki da suka yi magana musamman hususan akan yadda ake rubuta littattafai don koyar da yara ƙanana a mataki na ƙasa
akwai ɗaya daga cikin makaloli wanda aka ce su ne kamar jigo ita wannan keynote din ta hada yanda ake rubuta littattafan jigon conference din gaba ɗaya ta tattauna akai Professor Ramla Jibir sannan kuma akwai guda biyu da aka abin nan ɗaya sun kalle shi ne ta bangaren policy nufofin gwamnati yanda abin da ya kamata a kiyaye idan za a wallafa littattafan yara to ɗaya kuma an gabatar da shi ne akan wani bincike da aka gabatar akan yanda ya kamata a ce an bi ladubban da ya kamata a bi wajen tabbatar da an samu lasisi na rubuta littattafai kuma an bi ka'idojin rubuta littattafan to an yi shi kamar research ne aka yi da aka zo aka yi aka gabatar da yanda ya kamata to kuma sai aka tafi da wannan research din aka je aka ƙara tantance shi sannan aka tsefe shi aka tantance shi sannan aka zo aka fitar da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da duk wani wanda zai rubuta littafi na yara sai ya bi wa'annan ka'idojin
da me dame kuka cimma ne kuma wasu batutuwa kuka tabo a su wadannan kudurori
to akwai dai batutuwa da dama da aka cimma amma dai waɗanda suka fi fitowa fili su ne waɗanda muka fi karfafawa wanda ya shafi duk wasu masu ruwa da tsaki masu hukuma da ya kamata su asasa koyar da karatun nan da kuma waɗanda ya kamata su kula
akwai
nau'i wajen wallafa littattafan yaran nan da kuma waɗanda ya kamata a ce su ne suke da alhakin ba da malamai da kula da malamai da kula da kayan aikin ma da za a yi so dukkan su suna wannan waje kuma an tattauna da su an yi tambayoyi an ansa wannan shi wannan community da muka rubuta za mu aika musu har can saboda su ya kamata mu haɗu tare da su mu ga mu tabbatar da abubuwan da aka gabatar an yi amfani da shi
to kaman su hukumomin gwamnati kenan irin CUBEC watakila da makamantan su
akwai CUBEC NERDC National Council of Colleges of Education da su National Board of Nomadic Education da su Teachers Registration Council da su Educational ERC Educational Resource Center dukkan su suna ciki waɗanda sun zo kuma sun aiko da mutane sannan kuma da su SUBEPS na ƙasa
to duk waɗannan hukumomi ne na ilimi da suke da ruwa da tsaki batutuwan da kuka bujiro kuke so a cimma ko a aiwatar kamar suna da hurumin aiwatarwa a matakan su ko a matsayin su na hukumomin gwamnati ko kuma a suna buƙatar sahalewar gwamnati a sama misali idan kika ce na gwamnatin Najeriya misali gwamnatin tarayya dole sai ta amince ko kuma batutuwa ne wani dama sun shafi hurumin da ita doka da ta kafa su ta ba su
gaskiya batutuwa ne wanda dama suna cikin hurumin dokar da ta kafa wayannan saboda kaga su NERDC su ne suke tabbatar da littattafan ma da za a koyar a makarantu don wani littafi da aka wallafa da shi kansa kundin ilimin a ƙarƙashin su yake su kuma UBEC su ne ya kamata a ce suna kula da abin da yake faruwa a cikin makarantun nan makarantun matakin primary inda ake koyar da shi wannan karatu da muke fada
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin baki daya a madadin dukkan ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku musamman wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam
can matika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa walqoliyar daraja shi haushi dare
to madalla yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takeice
a yau litinin tawagar Russia da Ukraine sun koma teburin sasantawa kwana guda bayan da Russia ta kaddamar da wani harin kami mai yinzani kan sansanin soji a yammacin Ukraine kilomita 25 daga kasar Poland mambar NATO akalla mutane 35 suka rasa rayukansu inda wasu 134 suka jikkata a harin da aka kai kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa Russia ta buƙaci China ta tallafa mata ta fuskar makamai da tattalin arziki a yakin da take yi da Ukraine cewar kafofin yaɗa labarai na Amurka jiya Lahadi sa'o'i kaɗan bayan da Amurka ta yi gargaɗin cewa Beijing za ta fuskanci sakamako idan ta taimaka wa Russia wajen karya takunkuman da aka kakaba ma Russia. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Russia ta kai a yammacin Ukraine a ranar Lahadi kusa da iyakar ƙasar Poland wani abu ne suka yi zaton zai faru. Akalla mutane 35 sun rasa rayukansu da wasu kuma 134 suka samu raunuka a safiyar Lahadi lokacin da Russia ta harba makami mai linzami.
Masu sauraro baki da abinda muka kwato kawo karshen shirin kenan a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu shirin mu na daren wato karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin yanzu kan a madadin wato Hanifa Kabir Isa wacce ta yi gabatarwa da kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin mu na daren idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.